أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu ya ba mu damar haduwa da ku kamar yadda muka saba a cikin darussan mu wanda muke karatun aqida ta musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyau kuma ya ba mu damar aikatawa don samun nasara a wannan duniya din da kuma gobe ranar kiyama amin ya rabbal alamin yau da baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mumu ga mu mun kawo cikin darasi na 43 wanda muka ce muna cikin bayani na hankali kenan muna motsa wa masu hankali hankalinsu dan su gane akwai Allah wanda ya halicci kowa ya halicci komai sannan bayan haka ne muka ce sakamakon menene muke son mu samu muna so ne bayan mun fahimci akwai Allah subhanahu wata'ala da ya halicci kowa to daga baya zamu fahimci ya cancanci a gode mishi ya cancanci a bauta mishi kai ya cancanci abubuwa ga sunan da dama wanda da yawa daga bayi sun rabkanu sun manta basu san Allah yana da wannan haƙin akan su ba saboda haka yanzu mun kawo muna bayani kan istilahohi kamar da muka ce wasu kalmomi wanda ƴan falsafa suka dauka suka maida su suna amfani da su cikin wani yanayi kamar misalin wajibul wujud da mumkinul wujud mun ga yadda suke nunawa ta wace hanya amma wa ƴan falsafa na musulmi don saboda wasu ƴan falsafan kamar da muka sani su suna ma nuna babu ma wajibul wujud kenan babu ma Allah ne ta hanyar tunaninsu wanda ya karkace daga hanya mun yi bayani darasin da ya wuce menene wajibul wujud wanda muka ce a takaice shine wanda samuwar shi bai dogara da kowa ba bai buƙatar kowa ya samu da shi shi samuwa zatin shi ne sabanin wanda aka halitta wanda aka samar da shi shi samuwa a wurin shi ba zatin shi bane da in an ga dama a samar da shi ne in an ga dama kar a samar da shi kenan shi samuwa da kasantuwa a wurin shi suna tsakanin abu biyu ne kamar yadda muka bada misali da shayi da kuma duk abin da mutum ya sani na halitta na abubuwan da mu muke yi wanda muna da zabi in ma mu yi su ko kan mu yi su to wannan shine ake cewa wai mumkinul wujud wanda samuwar shi tana yiwa kuma ba za a samar da shi ba muka ce ƴan falsafa suna nunawa cewa a wannan duniya din ko kuma ya zamanto duk abin da muke gani kakab abin da muke gani dukkan su suka samar da kansu samuwa zatin su ne ko kuma mi na biyu duk abin da muke gani ya kasance an samar da shi ne ko kuma na uku ya kasance abubuwan da muke gani kashi biyu ne wasu su suka samar da kansu samuwa zatin su ne wasu kuma an samar da su ne muka ce abu na farko hankali na iya karban shi haka nan na uku ma hankali na iya karban shi amma na tsakiya shine na biyu muka ce yana da matsala saboda zai jawo abin da ake cewa tasalsul wai hauhawa yau da dalilin mu kenan ko darasin mu wanda zamu iya cewa a yau shine dan mu rogazar da wannan dalili ne kamar da man can mun yi dan ishara muka nuna cewa idan har muka ce wannan duniya din kakab dinta ai duk abin da muke gani yin shi akai muka ce wannan yana jawo daga ƙarshe idan kai tunani zaka gane cewa wannan abubuwan da muke gani kaman ma babu su ba wanda yayi su saboda mun ce duk abin da muke gani yin shi akai ba tare da mun kalli wani bangare tana yiwa akwai wani wanda yayi shi ba a kai muka ce kawai Allah ba zancan Allah ma mu kawo ba muka ce kawai duk abin da muke gani an yi shi ne, komai muka gani an yi shi ne, kenan duk abin da muka aza hannu kan shi an yi shi ne, wannan shi ya wannan, wannan shi ya wannan, wannan shi wannan, za mu yi ta tahiya muka ce wannan zai jawo. Za mu ba da wani misali, misali mai sauki wanda suke ba da malamai, wanda za ka iya gane tasalsul, ko kuma abin da muke ce da Hausa misali hauhawa, hauhawan waɗanda suka yi halittu. Kamar mutane ne misali masu yin tsere-tsere, suna yin abin da ake cewa musabaka, kenan ana son a haidda na farko, a haidda na biyu, a haidda na uku, don a ba su kyauta, ana son a gani wane ne ya yi gudu. Misali mutum goma ne, yanzu cikin mutum nan goma an busa an ce su tashi su yi gudu, a gani bayan an ɗauki tsawon gudu inda aka sa kimanin kilometer nawa aka sa musu yi gudu, ya ƙare a ga wane ne ya zo da sauri. Sai kowane ɗaya daga cikinsu ya ce ni ba zan ɗaga ba, sai wane ya ɗaga. Wance shi ma ya ce ba zan ɗaga ba, sai wane ya ɗaga. Wance shi ma haka ya ce ba zan ɗaga ba, sai wane ya ɗaga. Me zai faruwa? Ko san za mu ce ba ya yi waran nan a yi wannan musabaƙai, ba ya yi wa, saboda ba wanda zai ɗaga. Kaga shi ne ake ce mata salsul, wannan ya ce sai wane ya yi. Kamar mutum biyu ne suna son su shiga mota, an buɗe ƙofa, wannan ya ce bismillah malam ka shiga, sai ce a kai za ka fara shiga, wannan ya ce a kai za ka fara shiga, sai ka shiga in shiga. Haka za su yi ta yi, babu ba za a samu wanda zai fara shiga ba, kusan za mu ce wannan shiga mota nasu ya ɓaci. Kenan inda suke son su ta yi, yanzu ba za su ta yi ba. Haka ne mu ma idan muka ɗauki wannan halitta muka ce duk wanda muke gani akwai wanda ya yi ta, yin ta aka yi, ba tare da cewa ba mun ce akwai wanda ya yi ta, kawai dai yin ta aka yi. Kaga hankali bai karɓa haka nan, a ce abu yin shi aka yi kuma babu wanda ya yi shi. Kamar da muke cewa wai wannan duniya an same ta karazube, saboda da mun ce an samu duniyan nan karazube, komai muke gani kawai ya samu kanshi ne. In sama muke gani mace ta samu kanta ne, rana muke gani mace ta samu kanta ne. Ya aka yi tsarin ƙasa, mutane suna rayuwa bisa ƙasa, samun ta haka nan ta samu kanta. Itace da kuma gasunan kala-kala da muke gani, da ƙwari da dabbobi, da hatta cikin ruwa gasunan nau'i-nau'i, kala na dabbobi, kala na halittu, a ce haka suka samu kansu. To kenan daidai yake da mu zo mu ce mun shigo gida, sai muka tarda abinci an gyara gaya nan gwanin kyau, kuma in ka ci ga daɗi. Mu ce ai haka wannan abinci ya samu kanshi, yana yiwa? Malam ka yarda cewa yana yiwa mu zo mu tarda an shinhiɗa abinci gaya nan kala-kala, hankalin mu ya ba mu cewa haka ya samu kanshi wannan abincin? To ba yiwa. Haka nan ma halitta da muke gani ba yiwa mu zo mu ce ba wanda ya tsara ta. Saboda haka nan kenan abin da ake ce mu hawa ko tasalsul, daga nan wurin muna fahimtar cewa wanda suka tai da wannan nazariya da wanga tunani sun faɗi cikin kuskure sosai, kuma kuskuren bayyananne. Wani duk wani mai hankali yana gane abin da muka bayyana game da kuskuren wannan nazariya, saboda yana jawo kenan mu nuna babu Allah, babu wanda ya yi wannan halitta ɗin. Alhali ba yayyuwa mu ce babu wanda ya yi wannan halitta ɗin. Wannan a taƙaice, in muka fahimta ta wannan hanya, mun ruguza menene tasalsul. Sai yanzu abin da ya kamata mu sani, bayan mun fahimci cewa kenan hauhawa ba ta ce ne, ba zai kai mu ga ko ina ba, muka ce sauran abu biyu. Tunda da mun ce na farko, ko ya kasance dukan abin da muka ce da muke gani a gaba gare mu shi ya samar da kanshi, samuwa zatin shi ne, ko kuma na uku kamar da muka ce wasu ɓangare sun samar da kansu, wasu ɓangare kuma an samar da su. Muka ce yana yiwuwa hankali na iya karɓa a ce duk abin da muke gani su suka samar da kansu, hankali na ya karba haka nan. Sai dai idan muka dawo a wajidan dinmu, a mukin kama abubuwan da muke gani, muna iya yarda mu ga wani abu ko mi muka gani ga sanan wanda mu wasu mu muka yi su, mu ce su suka samar da kansu, ko kuma cikin halittun Allah kana iya gaya mana wace halitta ce ta samar da kanta? Babu. Ko kai mutum da Allah ya yi da tunani da ke kawo basira, kana iya kirkire-kirkire ga sanan na ban mamaki, baka samar da kanka ba, to ya zai a ce wata halitta ta samar da kanta? Ba yiwa. Sai na uku shi kuma, to nan ne shi na uku muke gane akwai abin da ake ce masu falsafa suke cewa wajibul wujud, akwai mumkinul wujud, saboda na ukun shi kadai ne yake iya tabbata akwai shi, amma sauran wa'anga biyu, na farko da na biyu, duka suna da matsala. Na uku idan ka fahimce shi, kenan muna gane abubuwan da muke gani, abubuwan da muke rayuwa tare da su, wasu sun samar da kansu ne, wasu kuma an samar da su. Da gaske ne ma suke cewa ita halitta wadda ta samar da kanta, a ciki tana yiwa wata halitta ta zamanto ta hada abu biyu, ta samar da wani abu kuma an samar da ita, ba mamaki ba ne, wannan bai da matsala. Saboda haka ne ma ake samu daga ƙarshe har a kai ga wadda, kamar yanzu mu misali mu cikin mutane, kai kana iya zama uban wani yaro, shi kuma ko mu ce kai kuma bayan ka zama kana a matsayinka na uba, kuma kai ma a matsayin ɗa kake ga wani, shi ma wancan wanda kake a matsayin ɗa gare shi, shi ma ɗa yake ga wani, haka nan. Wannan ƙaramin misali ne shi ma wanda muna gane shi. Saboda haka nan kenan kana iya ta hanyarka a samu wani abu, shi ma wannan abu wanda ka sama shi ma ta hanyar shi a samu wani abu. Ga sanan abubuwan rayuwa, ga sanan muna gani. Saboda haka nan ba mamaki bane dan an samu mutum shi yana iya samar da wani abu, kuma abin da ya sama shi ma ya samar da wani abu. Amma dai abin da zamu iya gane daga ƙarshe, akwai wanda ake ce ma illa illoli, kenan in mun larabtar da kenan mun maida shi Hausa, larabci da suke cewa illatul ilal, kenan abin da ya samar da kowa zamu kai ƙarshe wanda shi ba wanda ya samar da shi, to shi ne ake ce ma wajibul wujud, wanda wai samuwa take wajibi gare shi. Saboda haka nan darasinmu da yake muna ganin lokaci ya kawo ƙarshen shi, a taƙaice mun fahimci wannan tasalsul ɗin, kuma cikin abubuwa guda uku da muka kawo mun fahimci na ɗaya da na biyu kuskurensu, na uku shi ne muka tabbatar da shi, kuma shi ne ‘yan falsafa suka ta yi a kan shi, na cewa akwai wajibul wujud, akwai kuma mumkinul wujud. A nan za mu dakata sai darasinmu na gaba insha Allah subhanahu wa ta’ala. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.